الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها، ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باكي ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم نجدد السادوة أولا يمشي من البركة يمشي من الجمعة 20 دقيقة وقت رمضان شكرا تدبو دقريه دا 40 دقيقة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دا مكة ومدينة، wanda kuma ya kama mu daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya. To alhamdulillah Allah ubangiji muna ƙara miƙe godiyar mu a gare sa. Allah da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka watan Ramadan, an yi azumi daya biyu har an samu kusan yau 21. Allah ubangiji ta'ala ya karbi azminmu, ya karbi ibadanmu, ya karbi duk ayyukanmu na alkhairi. Allah ta'ala ya bamu tawfiqin ibada, Allah ya sa ayi ikhlasi a cikinka, Allah kuma ya bamu karbuwa. Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya inta mu daga wuta, da mu da iyayenmu da malamanmu da masoyanmu gabaki daya. Allah ya tsara mana al'amura, Allah ya biya mana bukatu. Albarkacin wannan wata mai albarka, albarkacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa, kamar yadda aka sani, jiya mun soma karatu a farko-farkon surat Yunus. Mun karanta ina ji aya ta farko da aya ta biyu. Za mu tashi yau daga aya ta uku wanda ita ke fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فما كهم مفارقة راتو أقوي تنبيوي تزام أمسى وسوء دابيد بشكينسو سنمش بشكين كراتو فاتا الله وكيلي تعالى يداتا دمو ونقوى إكي تنبين شوى وتو menene hukuncin shiga da zobe wanda a cikin sa an rubuta sunan Allah, ko a ce aya ne ko hadisi ne ko wani kota kalma wanda take dauke da sunan Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me hukuncin shiga da irin wannan a cikin bandaki? A gaskiya shari'a bata yadda ba duk inda mutum zai shiga bahaya dan ya biya bukatansa ya shiga da wani abun da a cikinsa akwai ambaton Allah. Aka ne nisbahu tsarihi ke cewa wa nahyi dhikrallahi hatman fil khala, wato kanisanta duk wani abu da a cikinsa akwai ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In za ka shiga banɗaki ne, to wajibi ka yi nisa da wannan abu kada ka shiga da shi. Dalili da haka, in kana da irin wannan zobin da a cikinsa akwai sunan Allah ne ko aya ko hadisi ko ma dai wata kalma ce a cikinsa sunan Allah ko sunan manzo sallallahu alaihi wa sallama, sawa'un a rubuce da larabci ne ko kuma a rubuce da boko, da duk guda ɗaya ne, duk ma'ana ɗaya ne, sunan Allah ne. Dalili da haka bai dace ba ka shiga da shi banɗaki. Haka ma irin kamar ko handset din kana da ita, misali wanda in ka ba da fuskanta kaga wani fuska a cikin, sai ka mutum ya rubuta ko aya ko hadisi ko wani zikiri ko wani ambaton Allah ko wani abu, haka ya zama shine a face din a waje to shi ma wannan daidai yake da zobin da ka sa gaba tun din kayan ka zaka kalla sunan Allah a ciki ka ita ma irin wannan hanse din nan baraka ta gare ta ban daki ba to sai dai in zaka shiga kuma sai ka canja nan screening din nan sai ka canja hoton ko kuma ka canja abin da ka rubuta ka sa wani abin da babu rubutu a ciki babu aya ko babu hadisi a ciki an gane abin da nake rufi wannan girmamawa sunan Allah ne da kuma girmama sunan manzo sallallahu alaihi wasallama kuma girmama addini ne gabaki daya Allah ya dadar da mu Allah ya taimaka mana sai kuma wani kuma yana tambaya cewa ne hukuncin wai a cikin watan Ramadana yana da azumi kuma sai ya hadu da sai budurwarsa ko kuma a ce dai masoyarsa wai ya hadu da ita irin a hanya irin sun tattauna haka kan abin da ya shafi harkoki na sallah da irin kayan sallah da dai abubuwan da ya kamata a yi bayan sallah da sauransu to aka yi irin wannan hira sai bayan ta wuce kuma sai ya ji a jikinsa cewa mabiyi ya zuka to azumin sa yana nan ne ko baya nan da farko dai kam ya afka kuskure ya yi laifi cikin addinin musulunci babu abin da ake ce da shi wai budurwarka wanda shari'a ta amince da ita matarka dai an sani shari'a dai tana imani ta amince da matarka an gane abin da nake nufi amma wai masoyarka kafin aure wannan babu shi a cikin addinin musulunci wannan friendship addinin musulunci bai san da shi ba wala mutakhazati aqdan sawa'un a watan ramadana ne ko a wajen ramadana wannan haramun ne ka tsaya da ita kai irin wannan tattaunawa macen da bata halatta maka ba wanda baka aure ta ba ganin fuskanta jimuriyanta da zama da ita wannan duk haramun ne ka kebe da ita la yaqulu wanna rajulun min ma'atin illa wa shaytanu thalithuhuma kaga dole shaytani sai zama na uku a cikin ku kaga wannan sai wanda kuka yi akwai sabo a ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa shi mai azumi fala yarfut wala yasfa kada yayi rafati wannan yana daga cikin rafati rafati shine duk wani hira da ta soyayya wanda shari'a ta hana ta a cikin watan Ramadana an ce ko matarka kar kai da ita wannan balle wanda ba matarka ba an gane abin da nake nufi kaga wannan ba daidai ba a wannan haramun ne mutum ya tuba ya roki Allah ta'ala gafara da rahama bai kamata a yi wannan a cikin watan Ramadana a sannan batun zuwan mazayi a cikin wannan shi zuwan mazayi baya kare azumi baya kare azumi azumin sa yana nan illa iyaka najasa ne inda mazayi ya same shi din ya wanke kuma shi hukuncin mazayi ana wanke azzakari ne gabaki dayan sa sai ya ci gaba da azumin sa ya tuba daga irin tsayi wanda yayi da kuma hirar da aka afka din wannan shine abin da shari'a ta haramta Allah ya ganar da mu malam bismillah
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله yawa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayani a farko farkon suran da kafirai Quraishawa waɗanda suke mamakin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa ta yaya ma Allah ta'ala zai zabe mutum kamar Muhammad wanda yatimu Abi Talib maraya ne dan gidan Abu Talib ya tura shi zaman to mana Annabi manzo ai wannan abun mamaki ne akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nan mun yi bayani jiya a wannan aya shine daga nan Allah ta'ala ya ambaci wato hujjoji da suke tabbatar da cewa shi Allah ne kadaitacce wanda ya cancanci abota ta masa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin sa ne manzon sa kira yake yi da tauhidi kira da yake yi dan a kadaita Allah ta'ala a cikin ibada shine wannan ayan ta zo tana dauke da wasu manya-manyan abubuwa wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta Allah ne kadai ya samar da su ya halicce su banda Allah ba wanda ya isa ya halicci waɗannan ababai da za a karanta to tunda Allah ne ya halicce su to ashe shine kuma ya halicci bani adam a gabaki daya sabili da haka ya cancanci a bautata masa shi kadai shine anan Allah ta'ala yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda inna rabbakum lalle haqiqa babu shakka mahalicinku wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu shine Allah tabaraka wa ta'ala kadai wanda kuma shine ya halicci samai da kasa gabaki daya shine mahalicinku kuma shine mahalicin samai da kasa gabaki daya dukkanin su da kuma dukkanin ku da su gabaki daya mallakar sa ne halittan sa ne shi kadai inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wanda ya halicci samai bakwai kenan sai ga jami'i wal arda suma bakwai ne amma galibi Allah ta'ala yana ya ambaci jami'in samai to sai ya ambaci kasa da mufradi domin lafazina al-ard lafazi ne wanda yake isme jinsi yastawi fihi al-mufrad wal jam'u da dayan sa da jami'in sa dukkan su daya ard ne ard an gane da kyau a cikin lugha duk da cewa ya halatta a sake jami'in sa al-ard sai al-araduna kamar yadda ya dawo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane da kyau akwai jami'in al-ard al-aradin wa al-araduna ya dawo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wurare daban-daban amma a qur'ani dai ba a kawo jami'i na ard ba an gane abin da nake nufi to amma kuma Allah ta'ala ya ambaci a cikin suratul talaq kamar yadda samai guda bakwai haka ma kasa ma guda bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah shine wanda ya halicci samai guda bakwai kuma ya halicci daga kasa ma kutun kucin su irin su kuma kenan guda nawa guda bakwai to duk wannan da halittar samai guda bakwai da halittar kasa gaba bakwai gabaki ɗayan su halitta ne na Allah mallakar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka koma bani adama halittar Allah ne mallakar sa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ubangijin ku shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halicci samai da kasa gabaki daya a cikin kwanaki guda shida cikin kwanaki guda shida daga cikin kwanakin ku na duniya ba kwanaki na lahira ba kwanakin duniyan ne a cikin su a irin su kwanaki guda shida Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci samai da kasa
da tsara abubuwan nan da suke cikin ƙasa da wanda suke cikin sama da duwatsu da bishoyi da da tekuna da duk wani abun da dai kasan kana gani a cikin a ƙasa da abun da kike gani a sama gabaki ɗaya wannan Allah ta'ala ya tsara shi ya rattaba shi ya halitta shi gabaki ɗaya a kwatan kwacin kwanaki guda shida daga kwanakin ku na duniya amma a wancan lokaci babu dare babu yini ba abun da ake ce da shi nahar ba abun da ake ce da shi layl kawai takdiri ne na kwanaki guda shida na duniya kuma kwanakin nan guda shida kamar yadda malamai suke faɗa suke ambata kamar kuma yadda ya dawo cikin hadisi Allah ta'ala ya fara su ne daga ranar lahadi da litinin talata laraba alhamis juma'a banda asabar a cikin su wa'annan kwanaki guda shida sune adadin kwanakin da Allah ta'ala ya tsara halittan al'amura na sama da na ƙasa gabaki ɗaya kuna ganewa da kyau shine abin da Allah ta'ala yake faɗa cikin surat Fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu amdada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم اودن ين ايوي الله تعالى يا بينا فلا فلا يد هلكي ابو بوا يا هلكي قسا ا cikin kwanaki guda biyu ya tsara mata al'amuranta duwatsunta da bishoyinta da koromonta da tekunanta da duk dai abubuwa da suke cikin ta ita kasa shi ma a kwanaki guda biyu kwanaki guda biyu na halitta kwanaki guda biyu kuma na tsara abubuwan taqaddara fiha rawatiya wa qad wabaraka fiha wa qaddara fiha aqwatiha din shi ma sai ta fi arba'ati ayyam wannan na halitta kafa kenan da mu dake cikin ta sannan ya halitta sama ita mai tsara ta to hiya sama wa ya dukan fa qala la shi fa qadahum la sab'a samawati fi yawmayn so kuma sammai guda bakwai Allah sai ya tsara halitta su ya rabba su a cikin kwanaki guda biyu biyun sammai da hudu na ƙasa in ka hada su kwanaki guda shida su ne wanda anan Allah ta'ala ya abbake su anan inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam to sai dai ana tambaya to dan me yasa Allah ta'ala yayi wannan bayan kuma shi Allah ta'ala yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah in ya ga dama ya halicci wannan abubuwan duk gabaki da a cikin kalma na kun ka kasance sai ya kasance da sammai da ƙasa gabaki da ba sa buƙatar har tsawon kwanaki guda shida su bal har a ce Allah ta'ala ya halin yayi wannan a cikin to shine malaman suka ce Allah ta'ala yayi wannan ne dan saboda ya koya mana mu bayansa wato a cikin nutsuwa a cikin al'amura bin abu sannu da hankali in za ka yi abu ana so ka bi da hankali ka bi sannu da hankali ba a so ka yi sauri في العجلة الندامة وفي تمهل السلامة كي أبو ده هنكلي أشيك أقوي السلامة أقوي كتير هنكلي أقوي نزوة أما إن كان أقولي أشيك أقوي سكر كي ندامة الله يوانا ده يقوي أمانا مود إني أما هي يقدامة سألي كيس دوك النفع شكين كلمة تقوم فيكون يما أفوي شي معنا في ستة أيام فشينا كمالي دنا أبتا فانا كنا مراشدة لهدي دو جمعة فاضو السبع shine abin da yahudu suka ce ai to ai Allah ta'ala ya halicci wa'annan kwanaki guda shida sai rana yini na bakwai Allah ya gaji ya huta shi tunda Allah ya gaji ya huta kuma bare su dinga hutawa a wannan ranan ranan da Allah ya gaji ya huta ciki to shine Allah ta'ala ya ƙaryatar da su yake cewa wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub wa ma massana min lughub babu tawaya babu gajiya da ta same mu kawai muka yi muka tsara dan mu koya muku bin abu sannu a hankali an gane abin da nake nufi shine ma'ana inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sai Allah ta'ala ke summa stawa 'ala al-'arsh wannan ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi irin daidaituwa da ta dace da girman sa da zatin sa Allah ubangiji subhanahu wataala ya ambaci al'arshi kamar yadda muka karanta jiya a fassara na laqad ja'akum wajen fadin Allah ta'ala wa huwa rabbul arshil azim fa in tawallaw fa qul hasbiya Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil al'azim muka ci al'arshi wata gagarumar halitta ne daga cikin halittun ubangiji ta'ala malama suka ce a dukkanin halittun Allah ta'ala da Allah ya ambata mana a cikin qur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi babu halitta kamar al'arshi shi yasa sayyidina abdullah ibn abbas yake cewa al'arshu la yaqdiru qadruhu illa Allah ta'ala al'arshi ubangiji ta'ala ba wanda ya san iya girman sa iya wannan sai Allah da ya halicce shi babu halitta kamar al'arshin ubangiji subhanahu wataala ya mamaye sammai da ƙasa gabaki daya ya mamaye al-kursiyu da duk wata halittar da Allah ta'ala ya ambace ta al'arshin ubangiji subhanahu wataala ya fi ta girma ya mamaye ta gabaki dayanta to shi yasa Allah ta'ala da dama a cikin alqur'ani mai girma yana ambatar cewa shi Allah ta'ala shine ubangijin al'arshi kuma yana cewa shi ya daidaita akan al'arshi dan ubangiji ta'ala ya nuna mana irin buwayar mulkin sa da daukakar sa da girman sa da zatin sa Allah ta'ala da ya halicci al'arshi gabaki daya wanda al'arshi ya mamaye sammai da ƙasa gabaki daya duk halittu suna cikin wannan al'arshi kuma al'arshi mallakan Allah ne saboda ka Allah da ya mallaki al'arshin nan gabaki daya to kuma ya mallaki abun da yana cikin al'arshi kun gane abun da nake nufi ya mallaki abun da yake cikin al'arshi abun da al'arshi ya kunsa wannan shine fa'idan ambato ma'ana al'arshi Allah ta'ala cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban sannan fadi Allah ta'ala thumma tawa 'ala al'arsh wannan jumla tana daga cikin almutashabihat wato jumloli kalmomin da suke da rikitarwa a wajen tafsiri kamar da jiya muka karanta cewa ayoyin alqur'ani mai girma sun fasu gida biyu akwai wanda suke bayyanannu akwai hukunce-hukunce a cikinsu halal da haram waɗannan ana ce da su muhkamat al-ayatul muhkamat to su ne ma'ummul kitabi inji ubangiji ta'ala su ne mafi yawa a cikin alqur'ani mai girma sannan a cikinsu wa ukharu mutashabihat akwai wanda suke da rikitarwa waɗannan su ƴan kaɗan ne wanda ba wanda ya san iliminsu sai Allah tabaraka wa ta'ala daga cikinsu shine jumla ta thumma tawa 'ala al-'arsh Allah kadai ya san ma'anan da yake nufi da wannan jumla wannan tafsiri da muka ambata shine tafsiri na magabata gabaki daya tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabban har zuwa tabi'ut tabi'in babu a cikin su wanda yayi sokaci ya fadi koda kalma guda daya a game da ma'anan fassarar istiwa'i babu wanda yayi ba za ka taba samun kalma daya daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajen sahabbansa suna fassara ma'anan istiwa'i ubangiji tabaraka wa ta'ala sai dai ana karanta ana barinta shine abunda dukkanin malamai suka ittifaq suna cewa amiruha kama ja'at fa qira'atuha tafsiruha ku karanta ta kamar yadda Allah ya ambace ta karatun ta shine fassaranta ku karanta yadda Allah ya faɗa thumma tawa 'ala al-'arsh ku yi imani cewa wannan maganan Allah ne haka Allah ya faɗa haka Qur'ani ya ambata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za mu karanta za mu yi imani da faɗan Allah da faɗan manzo sallallahu alaihi wasallam mu karanta ta yadda Allah ya faɗe ta karatun da muke mata wannan shine tafsirin ta ba a ba mu daman ba mu yi bincike akan diddigin wannan kalma mu san menene haƙiƙanin istiwa'in ubangiji subhanahu wataala Allah ubangiji subhanahu wataala la yaqdiru qadruhu wa la yasifuhu al-waqifun ba wanda ya isa ya gama tantance ya gama bayyana haƙiƙanin ubangiji subhanahu wataala babu shi kuma Allah ta'ala ana gane shi ne ana fahimtar Allah ne ana sanin Allah ne da halittunsa saboda ka idan kana so ka san wane ne Allah ka san halittar samai da ƙasa ka san halittar bani adama ka san halittar ka wafi anfusi qablaqu sayun ka san halittar al'arshi halittar al-qusay halittar al-janna da wuta in ka san wa'annan halittu na Allah ka san Allah ba a ce da kai ba ka bincike yaya Allah yake ba an gane abin da nake nufi sabili da haka aqida sahiha a irin wannan matsala shine abu kashi biyu cikin biyu sai ka zabi daya imma ka zabi hanya ta farko da muka karanta shine amin ruha kama ja'at faqra'atuha tafsiruha ka karanta ta yadda ta zo haka karatun da tafsirinta in aka tambaye ka me ma'anan summa stawa 'ala al-'arsh ka ce Allahu a'lamu bidhalik ni dai na karanta na yi imani da wannan kuma haka dukkanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa an gane abin da nake nufi in kuma kana so ka ba wa kalma ma'anar ta da ya dace sai ka kalli menene ma'anar al-arshi a cikin lugha al-arshi a cikin lugha shine gado babba da mai mulki zai zauna a kansa ka karanta qissa ta bilqis na zamanin annabi Sulaiman alaihi salam annabi sai ya aika yake cewa aje a kawo min al-arshin ta gadon zaman ta sai yake mayatin mayyukum min mamma qala ya ayyuha mayatin bi arshiha qabla ayatuni muslimin kai kan wace qala nakshiru laha arshaha nanzur atatadi am takunu min alladhina la yahtadun falamma ja'at qila ahakadha arshuki qalat ka'annahu huwa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin sai aka kawo mata al'arshin ta mana kujaran ta gadon zaman ta kaga in babba zai zo na sarki in zai zo na kaga kujaran zaman ta da na irin na mutane daban-daban yake ko ya ce masa wani babba kato haka mai girma duk sarakuna za ka ga zaman su da bai yake kujeran su to irin wannan babba shine an arshi a cikin larabci an gane abin da nake nufi to Allah ubangiji subhanahu wataala yayi irin halittu daban-daban yayi halittu daban-daban wanda kuma hikima a cikin wannan halittun Allah ne kawai ya san abin sa yayi halitta ta al-kursiyyu yake wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard ya halitta ta al-halitta irin ta al-arshi halitta ce babba da babu wani halitta da ta kai ta girma ya halici al-lawhul mahfuz an gane da kyau ya halici abu mai suna al-qalam al-qalami na rubutu kuna ganewa ya halici wani abu mai suna al-hut wato wata kifi ne rayayya da Allah ta'ala yayi ta girman ta Allah ne kawai ya sani tana saman sammai ya halici wani abu mai suna ruwa wanda yake saman sammai wa kana arshuhu ala alma duk waɗannan ababe Allah ya ambata a cikin alqur'ani ababe ne daban-daban sai ka kace wal arshu wal kursiyyu wal lawhu wal qalamu duk waɗannan hikma min ubangiji subhanahu wataala Allah ya halicce su la li ihtiyajin ba dai yana buƙatan su ba sai ke wa fiha al imanu yajibu alayka ayyuha al insanu kai imani da ke waɗannan ababai halittu ne na Allah subhanahu wataala Allah dai Allah yayi su amma ba wai Allah yana nufin yana da buƙatar su ba saboda ka Allah ya halicci al-arshi ba wai yana da buƙatar zama a kansa ba kun ga abin da nake nufi wannan aqida ba ta da ma'ana ba ta da tushe hankali ma ba zai dauke ta ba cewa Allah ya halicci abu kuma ya buƙaci zama a kansa kuma shi ya halicce shi ina hankalin mutum zai iya dauki wannan shi yasa da aka tambayi ibnu taymiya shi da farko mutumin da ya kirkiri ire-iren waɗannan matsaloli ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin malaman duniya da Allah ya yi su tun daga sahabbai har tabi'ai har ka zo zamanin ibnu taymiya babu wanda ya taɓo waɗannan matsaloli illa ibnu taymiya ya fara kirkiro su waɗannan suna daga cikin masawi nasa kurakuransa da yayi su da ya sa al'ummar musulmi a cikin wata wudaniya a cikin wata fada a cikin wata musiba a cikin wani rikici a cikin wani bambance da har yanzu al'umma ba ta samu tawarkar da kanta daga ciki ba gaskiya ibnu taymiya shine wanda ya fara kirkiri waɗannan ababai to shine Sheikh Muhammad Abdu yana daga cikin manyan malaman da suka rubuce akan ibnu taymiya din akan littattafan sa yake cewa an tambayi ibnu taymiya a zamaninsa malamai da yake magana cewa ai Allah ta'ala yana kan al-arshi duk yana zama Allah ta'ala yana cikin sama sai aka ce da shi to shi menene al-arshi din yake halittar Allah ne yake to Allah kafin ya halicci al-arshi ina Allah yake da zama suka ce ina Allah yake da dama sai Ibn Taymiyyah take ce ai al-arshi nan ba daya bane al-arshi daban-daban ne akwai al-arshi na farko akwai ya fara magana kame har ma malama duk ba wanda ya fahimci me yake nufi har ma yake cewa shi ne Muhammad Abdul yake cewa lalle wannan lokaci idan malami ya kamo aka dan daure masa sai rasa abun fada dan ya remi ya fi ya kire kansa sai ya je fada cikin wata kunya yake Ibn Taymiyyah wanda yayi wa kansa kenan wai al-arshi ba daya bane al-arshi daban-daban ne Allah yana yi sana yana yi da kuna gane abin da nake nufi to sabili da haka in kaji Allah ta'ala ya ambaci istiwa'i akan al-arshi baya nufi istiwa'i irin zaman da kake nufi baya nufi irin zaman da Balqis lokacin da aka masa garin ta za ta zanna kansa ha sha lillahi ayyam ala hada laysa kamithlihi shay abunda Allah ta'ala yake nufi da zaman sa da istiwa'in da kake al-arshi shine mamayan al-arshi mamaye mallakan al-arshi an ga ya abunda nake nufi yanzu alal misali ai ko ce yare tana da nata ma'ana yanzu in kace misali ilimi an san ilimi ai abu ne mai daraja ka in kace kana magana kace ilimi yana daga mai shi sama sama yana daga darajar mai shi sama sama in kace ilimi yana daga darajar mai shi sama sama kalmar sama sama da ka ambace ta wanda yake kika je kike kace ilimi yana daga mai shi sata cikin sama sama da kike ilimi da sama sama darajansa an gane abin da nake nufi to Allah ta'ala in ya ambaci yana sama ko ya ambaci wani abu da yake kama zaje yana nufin darajarsa da buwayarsa saboda ka sama tana da ma'ana guda biyu saman da ka santa wannan wannan din kamar wurin da za a sa wani abu a ciki shine majlisan mala'iku wurin zaman mala'iku wurin zaman wato ainihin aljanna da dai sauran hadisin Allah ta'ala wannan shine wurin zaman kamar yadda duniya wani wurin zaman mu kamar da kasa wurin zaman mu to haka sama wurin zama ne na wasu mala'iku to in kana nufin sama ta farko ko ta biyu ko ta uku ta bakwai ko ta samanta Allah yana cikin wannan sama to wannan kayi wa Allah ta'ala wurin zama an gane abin da nake nufi to kuma in kace Allah yana cikin sama wace sama kike nufi ta uku ko ta hudu to in yana cikin ta shida to wanda ta bakwai yake cikin ta to in kace Allah yana cikin saman bakwai kuma Allah ta'ala yana da wasu halittan da ta fi saman bakwai halittun mulkin Allah buwayar Allah wanda yake saman bakwai wa yake gudanar da shi to kuma dukkanin samai din nan bakwai din da muka karanta Allah ta ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawat ya halicci samai da kasa khalaqa bi ma'ana da babu su ayi su to kafin ayi su ina ubangijin su ta'ala yake an gane abin da nake nufi shine ya dan uwana musulmi Allah ta'ala ana fahimtar sa da imani da basira karka kwatanta Allah ta'ala da yadda kake ganin shugabannin duniya wani jahili muna tattauna a irin wannan matsala sai har yana buga mana misali akan irin daidaiton Allah ta'ala kan al-arshi yake ai kamar Buhari ne yana Abuja kuma wai ilimin sa mulkin sa yana Borno Allah ka zo ka kamanta zaman sa da Buhari an gane abin da nake nufi ina hankali yake ina basira take laysa kamithlihi shay'un qawwata duk abin da ya shafi Allah subhanahu wataala yana buƙatar imani yana buƙatar sallamawa kuma yana buƙatar malamai a samu malamai na ƙwarai da sassi mana bayani yadda ake so an gane abin da nake nufi sabili da haka wannan karanta ta kamar da Allah ya ambace ta imanin mu karatu ku shine fassaranta in ko muna da wata fahimta muke so mu yi da ko san cewa wato yalwal ilimin ubangiji ta'ala da kuma fa'in mulkinsa Allah ya mallaki komai da komai daga cikin abin da ya mallaka al-arshi ya mallaki al-arshi kuma duk abin da yake karkashin al-arshi mallakan Allah ta'ala kuna gane abin da nake nufi maulana shi sharif ibrahim fadil sai Allah shi kara masa yarma daraja da bashi lafiya yayi rubutu musamman akan wannan matsala kan tauhidi akwai littafin sa mai suna al-iqtisad في قواعد الاعتقاد لتاج جزء غدا هدو باب وني حديثي ده يزو اكن ابون ده يشافي صفر الله كو سونن الله ده مولانا بي كاو شي باب شي لتاج اكيكه ده حديث الله حديث محمد صلى الله عليه وسلم ده مغنغنون صحابه ده مغنغنون تابعي duk kusan abun da aka rubuta akan matsala ta istiwa'i ko matsala ta sunayen Allah ko sifofinsa tun daga na sahabbai har tabi'a har zuwa zamanin da shi Sheikh Shabban Ibrahim Sallu Alaihi Wasallam yake cikin sa duk kusan littafin nan ya tara su yanzu ba sa cikin wannan littafin ka dubi littafin nan ka karanta juz'i guda hudu akan wannan matsala matsalan nan kadai ta istiwai maulana ya rubuta a cikin littafinsa ta dauki juz'i kusan 1 da rabi akan wannan matsala ba hadisin da bai kawo ba ka karanta littafin ka duba akwai littafi mai suna dafu shubahi tashbih bi akuf tanzih na al-hafiz ibn al-jawzi ba ibn qayyim al-jawziyya ba wannan al-majri da ibn taymiya shi wannan shi ma kansa abin da yayi gundama ibn taymiya din akan sa ina nufin wanda yake sama wancan muhaddisi su guda biyu akwai ibn al-jawzi na sama babba shi wancan muhaddisi ne aqidan sa ash'ari ne kuma yana bin mazhaba na hanabila kuma ya bi mazhaba na shafi'iyya mutum ne mai tsoron Allah ya rubuta daf'u shubahi tashbih bi aqdi tanzih ka dubi ayoyin da ya kawo da hadisin da ya kawo da maganganun sahabbai akan wannan matsala wallahi zaka ga ku zaka ga bayani da aka kawo shi haka akwai al-imam al-bayhaqi al-hafiz wanda ya rubuta littafin al-asma'u wa sifat shi ma littafin sannan littafi ne mai kima mai daraja duk wanda yake so ya san tauhidi da ma'anar sa ya dubi wannan littafi ya duba babu irin aqida ta ibn taymiyyah da ya kawo ta ciki babu shi kin gane abin da nake nufi ibn qayyim al-jawziyya al-majri ibn taymiyyah na fadi da cewa abin da shi ya fada akan irin wannan matsala gundama ibn taymiyyah kansa fi sabilillah akwai littafin sa mai suna ijtima'u al-juyush al-islamiyya ijtima'u al-juyush al-islamiyya ala ghazw al-mu'tila wal jahmiyya wannan littafi mu in ba dai bai halatta ba ka cewa mutum yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba muslimi ba sai a cewa ibn qayyim al-jawzi abin da ya fada din a cikin nan ba na musulunci ba dan abun da ya ambata a cikin littafin nan kusan al'ummar musulmin nan gabaki ɗaya kire su daga addinin musulunci har yana cewa duk wanda bai i'tiqadi cewa Allah yana kan al'arshi bi zatihi ba kuma duk wanda bai i'tiqadi Allah yana cikin sama ba to ba musulmi ba an gane abun da nake nufi to wannan ita ce aqida da ta shigo da wasu suka rike ta kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik sannan waɗannan sune malaman ta Ibn Taymiyyah da ya fara kirkiro ta Ibn Qayyim al-Jawziyyah da yazo ya karfafa ta sai aka samu Ibn Abdul Wahhab da ya rubuta kitabut tauhid sai kuma malaman Saudiya da suka dawo daga baya su Ibn Baz da su Salih al-Taymiyyah da makamantan su sai suka dauka ko kuma anan kuma wanda suka je suka karatu a cikin suka dauki sabon addini aka kawo shi sai ana ga wannan ita ce aqida wanda bai iya ta ba to ba musulmi ba wannan shine musabbabin mu abin da ya fara jefa al'ummar musulmi a cikin bala'o'i da fitintun da yake cikin ta tun farko farko Yusufiya ana gani duk wanda bai i'tiqadi wannan aqida ba ya halatta a kashe shi wanda bai i'tiqadin Allah yana kan sama ba musulmi ba wanda bai i'tiqadin Allah ya zama akan arshi ta ba musulmi ba ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ayi wa Allah wuri kowa yana jin dadi to sai al'ummar musulmi ta fada kan bala'i ta fada kan musiba muka tsinci kan ba akan wannan lokaci har yanzu rarrabu wannan ba a raba samu kanta ba inda an bi matakin da manya-manyan malamai suka yi kafin Ibn Taymiyyah ya bayyana da azunna lafiya yau dinnan al'ummar musulmi wallahi inda an yarda kaulan wahidin duk wata takaddar da Ibn Taymiyyah ya rubuta ta za a kone ta duk wata takaddar da Ibn Qayyim al-Jawziyyah ya rubuta za a kone ta duk wata takaddar da Ibn Abdul Wahhab ya rubuta za a kone ta wallahi al'ummar musulmi za ta tashi lafiya al'ummar musulmi za ta warka amma littattafan nan duk muddin suna nan muddin ana karanta su muddin ana kafa hujja da su to Allah dai ya ba mu lafiya dan abun da yake cikin su ba karamin hatsari ba ga al'ummar musulmi littattafan Ibn Taymiyyah littattafan Ibn Qayyim al-Jawziyyah littattafan Muhammad Ibn Abdul Wahhab littattafan Salih Ibn Uthaymeen littattafan Ibn Baz da makamantan su ba su tsina na wa al'ummar musulmi illa bala'in da yake cikin sa an gane abun da yake nufi waɗannan matsalolin da muke karanta su duk littattafan tafsiri zaka ga ba a yin dogo-dogo bayani a kan su sai in ka zo Ibn Taymiyyah shine in ya taba istiwa ya lan arshi sai ya dauki kusan shafi 200-300 wani zai bayyana wa Allah wuri sai yayi ta bayanai yayi ta bayanai falsafa ya kawo maganganu marasa tushe hadisi ya gutsuro daga nan ba zai tabbatar da shi ba maganganun malamai in uku hudu akan matsala sai ya dauki magana ɗaya wanda ta dace da shi wanda bai dace da ra'ayinsa ba ya zubar da ita ya kafirtar da wannan ya bikintar da wannan haka al'umma ta yi tafiya kai yaya za a samu natsuwa ya al'umma za ta samu alkhairi jama'a an gaya abin da nake nufi shine ma'ana thumma tawa 'ala al-'arsh يدبر الامر الله تعالى شيك دبر الامر بمعنى شيك صار الامر يد يداشي الامر كباكي ديا الامر الناس يقول ان الامر كله لله تو شيك تدبيرنسا me ma'anar tadbiri a tadbiri a cikin larabci shine tunani akan tsara abu a gaba ya zama mai kyau muna gane abin da nake nufi propaganda ko ace plan ko ace strategy da mutum zai sa na wani abu yayi focusing a kansa yaya zai tsara shi mai kyau wannan shine a tadbiri to Allah ta'ala shi ke tsara al'amura gabaki daya na kowa da kowa kowa Allah ta'ala ya tsara masa al'amuran sa yudabbirul amra ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto da zai zo a gobe kiyama ya ceci mutane sai bayan Allah ta'ala ya ba su izini duk masu ceto suna yin ceto ne da izinin Allah ta'ala annabawa manzanni shuhada waliyai malamai duk waɗannan za su ba da nasu ceto gurgurdon yadda Allah ta'ala zai ba su izini kenan akwai ceto a gobe kiyama kuma wannan ceto za ta gudana ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuda ka ba wanda zai ci a gobe gobe kiyama ba babu ceto akwai ceto annabi zai yi nasa shine farko farko masu ceto sai za a bude dama annabi da zai fara nasa ya Allah Allah ya samu cikin ta annabi lokacin da za a taru a kansa annabawa manzannin su ce kai ne yau zaka yi mana maganin ta maganin kiyama sai ki ana laha ana laha ana laha ce ni ne mai maganin ta ni ne mai maganin ta sai ya tashi wa Allah wata sujada ya ambaci Allah wani ambaton da a duniya bai taba irin sa ba kaga ilimin Allah annabi a lokacin zai samu wani addu'a na ambaci ubangiji ta'ala a duniya bai irin sa ba sai Allah ya ce da shi annabin Allah ka daga kanka ka ambaci ubangijinka ka roki abin da kake so duk abin da kake so za a baka wanda ka cece shi ya ce tu annabi da dai sai ya ci sai yake to ya Allah haka din nan duk su je shiga aljanna ka dubi haka din nan adalin su Allah ne kawai ya sani sai ce haka din nan malam duk su je shiga aljanna wanda za su je haka din nan ko ma menene ko ma yaye ne yaya ne dai Allah dai ya rubuta musu alkhairi wanda ya fada anan ko anan maganar sa ya kare zai shiga aljanna babu hisabi Allah ya samu a ciki daga nan annabi ya kammala nasa sai a bada dama sahabbai kowa zai yi kowa gurgurdon matsayin sa da darajar sa zai yi malamai masu tsoron Allah za su yi waliyan Allah subhanahu wa ta'ala za su yi shuhada'u za su yi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yashfa'ul hajju li 40 min ahli baitihi wanda yayi haji ya tsaya kan arafa ya roki Allah ta'ala Allah ya karbi hajjin sa shi ma za a fasa ya ceci mutane 40 daga cikin familin sa ahlul qur'an mahaddata alqur'ani wanda suka aiki da shi so ma za su yi nasu ceto alqur'ani shi ma zai nasa ceto azumi zai nasa ceto kowane aiki na gari gurgurdai da Allah ta'ala ya ga dama zai bashi an gane abin da nake sai ka ga kowani wani wani uba Allah ta'ala zai kai sa wani matsayi da daraja shi ma sai yake ci yaran sa da matan sa wani shi ma ba shi da yara ba shi da wani amma yana da aboki shi ba zai shi wannan abokin sa garaba sa ne Allah ya bude ta wannan garaba sa wasu suna kokarin su toshe ta su rufe ta wasu ce Allah ba zai bada wannan dama a gobe kiyama mu dai mun yi imani Allah zai bada ita kuma mun yi imani annabawa za su yi ta ko muna kode muna roƙon Allah ya sa muna da rabo a ciki ƴan uwan mu family mu masoyan mu duk suna ciki kai wanda yake gani babu ita ya daina tsammani daga rahmar Allah sai yake kara sa ki sai shi din wata kila a hana shi sai yana da aiki ya kire shi ya kire shi babu aiki kuma ya je ya kara sa shi dan saboda huwa hajjara wasi'an shi ne yayi kokari ya kulle abin da yake da fadi yake cewa babu wannan ceto babu wannan ceto kamar shine mai sa mutane aljanna duk wani abu da kake wayo nan babu shi babu shi babu shi wannan wani irin aqida ne kuma zaka ce ba zai yi wa ba zai yi wa bayan ko Allah ta dake yayu yayu zai yi yayu kuna ga da wanda nake nufi to shine ma'ana ma min shafi'in illa li ba'di izni ke zalikum Allah rabbukum fa'budu wannan da yayi wannan bayani da ya bada waɗannan sifofi shine Allah ubangiji ku kuma ta masa ku sarkake shi a cikin ibada afala tadhakkarun yanzu ba za ku yi tunani ba ba za ku hankalta ba ba za ku dubi waɗannan ababen da aka ambata da idon basira ba ku fahimci wanda ya halicci waɗannan abubuwa shine Allah wanda yake kanta abota ta masa ai ya kamata a yi wannan hankali ilaihi marji'ukum jami'a ga Allah subhanahu wataala kadai makomar ku gabaki daya gobe kiyama ba wanda ba zai kai ba zai yi can ba kowa sai ya tafi can kowa da kowa min al-awwalin wal akhirin qul innal awwalin wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum dukka ga musu al-awwalun wal akhirin tun daga awawan mu adam har zuwa karshen mutum da zai bayyana a duniya dukkanin ku za a tara ku ne a waje da Allah ta'ala yayi alƙawari kuma sai yazo anan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada duk muka tara su ba mu manta da kowa ba cikin kowa da kowa sai da yazo babu wani abdaki a wancan lokaci babu kowa yayi a cikin bil ilayhi marji'ukum jami'a Allah ta'ala yake wa'ada Allah haqqa haka in alƙawarin Allah ne tabbas cewa dukkanin ku za ku ji a gaban sa za ku tsaya kuma dukkanin ku za a yi muku bincike wanda aka samu ya tsira ya yanki nagari ya rabauta wanda kuma aka samu aka san haka shi ya jawo wa kansa wannan alƙawari ne na Allah tabbas innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu lalle shi Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake fara halittar komai da komai shine mafarin halitta shine wanda ya halicci komai da komai komai nasa ne halittarsa shine ya samar da shi thumma yu'iduhu sannan ko bayan ya matar da shi kuma shine zai sake maita shi an gane da kyau shine ya halicce mutum daga babu sannan kuma bayan mutum ya rayu kuma zai mutu daga bayan mutum kuma Allah ta'ala sai ya kawo shi shine ma'ana innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu a wata yake cewa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi Allah shine wanda ya fara halitta kuma shine zai sake maidawa bayan mutuwa sai ke cewa maidawa bayan mutuwa yafi sauki akan samu wannan dan saboda hankali ne kawai ya dauka a wajen Allah ta'ala ba abin da yake cewa wai yana da sauki ko yafi sauki komai iri dai a wajen Allah amma dan mu fahimta yanzu a halicci mutum daga babu daga wannan kudan maniyi shine ya dubo a cikin mahaifa daga wannan ya fara zama kuda ya fara zama nama soka ya fara wannan daga wannan za a halicci mutum har yayi jini har yayi nama har yayi kasusuwa har mutum ya fita a duniya dan karami har ya fara har yazo ya zama babba ya rayu kuma yazo ya mutu aje a binne shi da wannan gangar jikin a cikin kabari kasar da kinya wannan jikin ya zama babu daga baya a saki farfado da shi a tunaninka samar da shi daga farko a babu shi zai fi sauki ko kuma a bayan an sami ga samfulin sa an binne a kabari a saki dago wannan samfuli a maida wani ne yafi sauki wannan ne da yafi sauki an gana ku shine ma'ana wa huwa ahwanu alayhi dan mun fahimta ne amma Allah subhanahu wataala dukkan su daidai wa daidai a wurin sa jama'a kun gane da kyau innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu liyajzi alladhina amanu wa 'amilu s-salihati bil-qist Allah ta'ala yayi abubuwan nan gabaki daya dan ya jarrabe mutane wanda suka yi imani suka yi aiki nagari to gurgurdayar imanin su da aikin su nagari Allah ta'ala zai saka musu gobe kiyama da adalci wanda yayi aiki mai kyau Allah ta'ala zai ba ta kyakkyawar sakayya a kan aikinsa ba za a danne masa komai ba za a tauye masa komai ba yadda mutum yayi aiki haka Allah ta'ala zai ba sa watakila ma ya kara masa fiye da yake tsammani innal ladina amaru wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kuma yake cewa fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hatma wanda yayi aiki nagari daga cikin musulmai ko mu'mini to ba zai ji tsoro ba gobe kiyama a ce masa yayi aiki nagari ga ladan sa kar a ba saladan sa ba za a hana salada ba kuma in za a ba salada ba za a ce a ba sa kadan ba a ba sa jewa ba za a hana shi ga baki ɗaya ba kuma za a ba sa jadda yayi aiki kuma fiye da abin da yayi aiki shine ma na fara ya qafu zulman wala hadma an gane abin da nake nufi liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist da adalci Allah ta'ala adalci ya kare a gurin sa gobe kiyama ba wanda za a toye masa hakkinsa kowa abin da zai zai je tar a gaban sa Allah ta'ala tsaban adalci hatta dabbobi ana musu adalci annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta dabban da take da kaho ta jiwa wanda bata da kaho rauni a duniya wanda aka ji mata rauni a duniya saboda bata da kaho ta kawo ƙara a gaban kiyama gaban Allah yace Allah saboda bani da kaho ta ji mun rauni Allah ta'ala sai ya halitta mata kahon ta ji mata ita rauni kamar da ta ji mata a duniya bayan ta ji ta gamsu an ba an yi mata adalci sai ki duk ku da makasa hatta dabbobi za a yi musu adalci don wajen ubangi an gane abin da nake nufi yajjal ladina amaru wa amilus salihati bil kufr wal ladina kafaru lahum sharabun min hamim lalle wadanda suka kafirta da Allah kuma su kuma su shirya nasu daban an tana da musu azaba mai tsanani an tana da musu ruwa tafashashshen ruwa wanda yana kona su ina da zafi wanda daga an miƙe musu shi kafin ma ya kai gije ya kai musu fuskan su sai fuskan nan gabaki da za ta komo har ma ta fadi a cikin ruwa wasu koma an hamiman faqatta'a am'a'ahu bi jibbihi ta'ala za a shayar da su ruwa ta fashashshen ruwa mai tsananin zafi ana kaiwa kafin ma a sa a baki tsaban zafinsa da wannan fuskan nan gabaki da za ta nuna kuma haka ma dole sai ya gurba kuma yana gurba yana tafiya to kishi kuma magana ya kare fa qatta am'a'ahum kuma Allah ta'ala yake cewa wa in yastaghithu yughathu bima'in كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا idan suka nemi agaji a basu ruwa su sha za a basu ruwa kamar a cikin kalmuhl kamar a cikin narkakken kulta ya zafi tafashashe yashwi alwujuh kwana musu fuska Allah ta nake bi'd al-sharab tirda abun sha in ya zama iri shi ne wannan ruwa shi ma kada ya isa azaba ya isa bala'i فشين معنى لهم شراب من حميم وعذاب أليم كما بقول قاري عذاب نوتا من ثنني من ذاتي سبب منين الله كي مسوانا يجب بما كانوا يقرون سبب كافر كند سمك سنك سنا ينسى عن الدنيا الله يريد منا الله تعالى كي شوى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا shi Allah subhanahu wa ta'ala ne har ila yau daga cikin cikakkiyar ikonsa da kudrarsa shine wanda ya halicci wato rana ta zama tana da haske babba haskenta ya rufe komai ja'ala shamsa diya'an ya sanya rana ta zama tana da haske babba wal qamara nuran kuma shine ya sanya wato ainihin wata ya zama shi ma yana da haske Allah ya ambaci rana tana da haske wata yana da haske to akwai bambanci tsakanin hasken rana da hasken wata hasken rana shine na asali an gane da kyau hasken wata shi yanda yake diban nasa ne daga rana an gane abin da nake nufi saboda Allah ta'ala ya halicci rana tana da nata haske kuma haskenta yana da zafi yana kunawa an gane da kyau amma hasken rana shi ba shi da zafi to ja'ala shamsu diya'an wal qamara nuran yayi wannan kuma shi ne yayi wannan wa qaddarahu manazil kuma shi Allah ta'ala ya kaddara ya tsara ita sham ita rana da shi ka watan suna da wuraren sauka da wuraren zama da hanyoyi da za su bi rana haka aka yi mata hanyoyin ta bata isa bata kwace daga hanyar ta bi na rana wata wata ma shi na da yana da nasa hanya Allah ta'ala yake wal qamar qaddarnahu manazila حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون شما وتا الله يقدر مثل منازل هنيوني سف متاكي متاكي ذاك غزة توفر قفر قضي بيانا تنكرني وانا منزلني مطيني الله يباسا هوانا فرق تنكرني بقوانا قوتي فارة جرماك تنكرني kadan 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 har sai yazo lokacin da zai gama cika hasken sa zai rufe komai kwanakin batir batir din nan sai daga nan bayan ya gama cika kuma sheik ya sake komawa ya fara zama karami 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 har yazo ya fata ya zama babu shine qaddarahu manat Allah ta'ala yake cewa ya tsara haka da rana da wata duk yayi muku game da shi watan li ta'lamu adada sinina wal hisab domin ku san adadin shekarunku da kuma ku san irge-irge na lokutanku da kwanakinku da kuma lokutanku na annabi sallah da lokutanku na azumi da dai sauran al'amuranku na rayuwa duk waɗannan yana faruwa ne sakamakon canji da ake samu da juyewa da kuma matakai da manazil da rana da wata suke bi sai ana samu yini ana samu kwanaki ana samu shekaru ana samu watanni ana samu awanni ana samu da lokuta yadda muka yi suke gaban mu malum suke in babu rana to babu batun yini yini nan ake yau asabar lahadi litinin talata laraba gudanar da kwanaki dinnan an same su albarkacin juye-juye da ake samu na rana sannan in babu farin wata babu wata shi kuma bamu da lokuta ba lokacin azhar ba lokacin la'asar ba lokacin ramadan mutum ba zai san ramadan ya zo ko bai zo ba bazan wannan canje-canje na lokuta wannan lokaci ya dawo safe ya dawo dare ya dawo yini ya dawo haske ya dawo wannan kuma saboda juye-juyen da za a samu na shi ainihin wata da shi ake gane lokuta na sallah lokuta na azumi da lokuta na rayuwa gabaki daya mutum yana da wani waje yana da wani tafiya da wani sai ya samu ta je sai samu lokaci saboda ya san wata yana tafiya wata yana zagayewa wata yana wani tawon shine ma'ana li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan abubuwan gabaki daya ba illa saboda gaskiya saboda a gane shi wane ne Allah a bautata masa a sarkake shi a cikin ibada نفصل الآيات أو وقت القراءة يفصل الآيات أن قال لك نفصل إيه وبقي تلموذا بيّن آيوه دكي دكي وقوى الشيء الله يفصل الآيات يبدي معنى بداية يفصل الآيات يبين آيوه دكي دكي في الله في الله لقوم يعلمون فمتاني ما سوحنك لي سوحنك لي سوحن يلورا أشكين أبو ودسكتا أكباه الله يبام إلمي فإذا الإلمي شين الله ساكي تدبونا نقبوه داك أبتا ما سو إلمي ذا سوحنك نفصل الآيات لقوم يعلمون ما سو إلمي Allah ya bamu ilimi wanda da shi zan fahimci wane ne Allah mu gane ubangijin mu ta'ala mu bauta ta masa mu sarkake shi a cikin ibada rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli ala sayyidina wa habibina muhammad al-fatih lima ughlaq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.